This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Amurka ke sauraro kan mita 25, 31 da mita 41, sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. Kafin mai nisa ga kanun labarai.
An shiga sabuwar rana a shawarwari da manyan kasashen duniya suke da Iran kan shirin nukiliyar kasar. Ministocin harkokin kuɗi na kasashen Turai suna kokarin cimma yarjejeniya da kasar Girka dangane da shirin ceto tattalin arzikin kasar. China ta ce ƴan kabilar Wiga na kasar waɗanda musulmi ne da kasar Thailand ta tusa kayar su makon jiya, yanzu suna kan hanyar su zuwa Turkiya da Syria domin shiga kungiyar ISIS.
To Allah ya kyauta. A bayan labarai mun tattauna ɗazu da wakilinmu da ke Jos Zainab Babaji kan wasu bamabumai da aka gano a cikin wata majami'a, to amma ba su hallaka kowa ba. Sannan a jihar Neja, dambarwa ta kai kotu kan batun ko zaɓaɓɓen ɗan majalisar wakilai ɗan jam'iyyar APC yana da takardun makaranta na gaskiya ko kuma na bogi. Akwai mu da hiratan musamman kan wani shirin horas da 'yan gudun hijira da wani kamfani mai suna AI Development Services ke gudanarwa a arewa maso gabashin Najeriya a madadin babban bankin Najeriya. Grace Abdu kuma tana tafa da shirin ta na bishara. A halin yanzu ga labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An shiga sabuwar rana a shawarwari da ake tsakanin manyan kasashen duniya shida masu ƙarfi da ƙasar Iran dangane da shirin nukiliyarta. Haracen cikin dare ne mashawarta suka tashi daga shawarwari da suke gudanarwa cikin sirri a wani hotel da ke birnin Vienna. Shawarwarin ya shiga mako na uku kuma an zauna har zuwa tsakar daren jiya Asabar, kamar dai yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. A ɗaya daga cikin zaman da aka yi a babban jami'in diplomasiyar Amurka, John Kerry ya gabatar da bayanai da za su kai ga cimma yarjejeniya a Ghana wadda yi da ministan harkokin wajen tarayyar Turai Federica Mogherini da kuma ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif. Kasashen nan biyar masu kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato Amurka da Faransa da Birtaniya da Rasha da China da Jamus, sun sha ƙara wa'adin shawarwarin duk da cewa sun gindaya 30 ga watan jiya a zaman lokacin da za su cimma yarjejeniya a ƙoƙarin samun ci gaba, cijewar da aka samu a yunkuri da ake yi da zai shiga tarihi na kawo ƙarshe ga wasu takunkumi da aka aza a Iran idan ta amince da matakai na sa ido kan shirin nukiliyarta. Ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius ya koma birnin na Vienna domin haɗewa da takwarorin aikinsa, yana mai cewa cikin wata sanarwa da ya bayar jiya Asabar, ganin yanzu an gabatar da komi kan teburi, lokaci ya yi na tsaye da shawara. Cikin sassa da aka samu rarrabuwar kawuna sun haɗa har da kan takunkumin sayarwa Iran makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba mata, wadda ƙasashen yammacin duniya suke so a ci gaba da amfani da shi. Ana sa ran sabon wa'adin zai ci gaba da aiki har zuwa gobe idan aka cimma, wato za a cimma daftarin yarjejeniya yau mai yiwuwa gobe Litinin a ba da sanarwa a kai. Shugabannin hukumomin kuɗi na ƙasashen Turai waɗanda suke nuna shakku sun yi ƙoƙarin cimma yarjejeniya yau Lahadi da ƙasar Girka kan sabon tsari da ta gabatar. Suna masu bayyana shakku cewa da wuya Girkan ta mutunta alƙawura da ta yi na rage kuɗaɗe da take kashewa kuma ta ƙara kuɗin haraji kan ƴan ƙasar. Babban abin da yake hana ruwa gudu shine rashin yarda, inji ministan harkokin kuɗi na ƙasar Italiya Pier Carlo Padoan, wanda ya bayyana haka daga inda ake shawarwarin a birnin Brussels. Shi kuma ministan kuɗi na ƙasar Finland Alexander Stubb ya ce ba a ma yi kusa da cimma yarjejeniya da ƙasar Girka ba. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta soke taron wakilan ƙungiyar ƙasashe 28 ɗin dangane da shirin ceto ƙasar Girka, ta takaita taron zuwa ƙasashe 19 masu amfani da takardun kuɗaɗen euro. Ƙasar China ko sun tace ƴan kabilar Wiga na ƙasar waɗanda musulmi ne da ƙasar Thailand ta tasa kayar su makon jiya, yanzu suna kan hanyar zuwa Turkiya da Syria ko Iraki domin shiga ƙungiyar ISIS. hukumomin kasar da suke Beijing sun kare matakin ta sakayar mutanen a zaman martanin da tabarkan caccakar da kasashen duniya suka yi da suka hada da Amerika da suka da Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama suka yi waɗanda suka bayyana damuwa cewa ƴan kabilar na Uyghur za su fuskanci mummunar cin zarafi idan aka maida su kasar. Haka ma ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ta gabatar da kukanta a hukumance ga ma'aikatar harkokin wajen Amurka saboda sukar da Amurkan ta yi wa kasar dangane da kurar waɗannan mutane. Kamfanin dillancin labarai na kasar da ake kira Xinhua ya ce 13 daga cikin ƴan kabilar Uyghur su 109 da aka ta sakaya su daga Thailand sun gudu daga kasar bayan da aka yi musu zargin suna da hannu cikin harkokin ta'addanci. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Daya daga cikin manyan kungiyoyin rajin kare yancin tsiraru ta Amurka ta kawo ƙarshen ƙauracewa jihar Carolina ta Kudu da ta Jima tana yi. Kungiyar kare muradun bakar fatan Amurka da ake kira NAACP a takaice jiya Asabar ta fidda sanarwar daukan wannan mataki kwanaki bayan da jiya ta zartar da dokar da za ta kawar da tutar yakin basasa mai alaka da cigaba da bautar da bakar fata daga helikwatar gwamnatin jihar. Kungiyar ta kauracewa harkoki a jihar ce baki ɗaya tun a shekara ta 2000. A cikin sanarwa da ta bayar kungiyar ta ce ko da shike cire tutar ba zai warkar da dukkan matsaloli masu tsanani da Amurka take fuskanta ba, duk da haka matakin ya kawo ƙarshe ko mutunta manufofi da suke goyon bayan nuna wariya da kiyama wanda ya rarraba kawunan al'ummar Amurka na lokaci mai tsawo. Ranar Juma'a da ta shige ne aka kawar da tutar har abada daga kan helikwatar gwamnatin jihar sakamakon dokar da majalisun dokokin jihar suka amince da ita, gwamna Nikki Haley kuma ta sanya hannu a kai. Amincewa da dokar ya biyo bayan goyon bayan ɗaukar matakin a duk faɗin jihar bayan da wani ɗan bindiga farar fata ya harbe ya kashe mutane 9 a wani cocin bakar fata da ke birnin Charleston da ke jihar ta Carolina ranar 17 ga watan jiya. Tutar alama ce ga wasu jihohi da ke kudancin Amurka waɗanda suka ayyana ɓallewa daga Amurka 1860 a wani yunkuri da bai samu nasara ba na cigaba da halatta bautar da bakar fata. Hakan nan kungiyar wasannin motsa jiki na makarantun Amurka da ta haramta gudanar da wasanni ƙarƙashin kungiyar a jihar Carolina ta Kudu ita ma ta ɗage wannan doka. A karo na biyu cikin shekaru 14 a ƙasar Mexico, wani gawurtaccen madugun masu fataucin miyagun ƙwayoyi ya tsere daga babban gidan fursuna na ƙasar. Hukumar ayyukan samar da tsaro na ƙasar Mexico cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Asabar ta ce Guzman, wanda aka fi sani da sunan El Chapo, wanda shi ne shugaban kungiyar fataucin muggan ƙwayoyi da ake kira Sinaloa, da an saka shi a ido na ƙarshe ne a wajajen bayan ɗaki da ke gidan fursunan da ake kira Altiplano. Jami'an tsaro da suke neman fursunan sun dakatar da tashin jirage daga tashar jiragen sama da ke Toluca da ba shi da nisa daga gidan fursunan da ke wajen birnin Mexico.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan VOA. To madalla, da safiyar yau Lahadin nan ne wani mai gadi a wata majami'a da ke Jos tsinci wani abin da daga bisani aka gano cewar bom ne a kofar shiga majami'ar. Mun tattauna da wakilar VOA Zainab Babaji kan wani abu da ya faru.
Da safiyar yau ne dai, wato yau Lahadi kenan, an samu labarin fashewar wani abu da ake zaton bom ne a majami'ar Ekwa Bishara ta ɗaya da ke tudun wada a cikin birnin Jos kenan. Wato bisa bayanan da na samu, an dasa bama baman ne guda biyu a harabar majami'ar. Sai dai bam na farko da ya tashi ya raunata mai gadi, wato mai gadin da ke zama a kofar majami'an kenan.
An ce shi mai gadin ne ya ga wannan abin a cikin leda tun kafin ya tashi ya dauka wajen wurgarwa sai ya tashi.
Abin da ya faru kenan, kamar yadda na samu bayani. Kasan saboda yanayin tsaro yanzu duk abin da yake da mutum bai fahimta ba zai duba. To shine shi mai gadin ya dauka yana jefarwa sai abin ya tashi. To sannan kuma nan da nan sai suka tattare, wato su masu gadin kenan kuma da masu aiki a majami'a, suka tattare suka hana mutane shiga cocin domin ibada.
Na biyun an ce a ciki ne aka samu ko a bayan daki aka ajiye shi?
Eh, bayanin da na samu kamar an ajiye shi a cikin masai kenan ko wajen salga
haka
da ke jikin cocin to sannan kafin lokacin bayan an samu fashewa na farko din su masu aikin majami'a suka yi sauri suka kira jami'an tsaro sannan shi ne suka zo suka duba sai suka samu cewa an ajiye wancan bom din a wurin suka kuma cire shi
wato na biyun dai an cire shi ba tare da ya tashi ba
eh na biyun an cire shi bai tashi ba sannan kuma sun dudduba wurin duka suka tabbatar cewa iyakan wato bom da ke wurin kenan sai dai an hana mutane shiga domin su yi ibada a wurin
wato abinda ya faru shine yau ba a yi ibada a cikin wannan majami'ar ba
eh to kawai saboda yanayin tsaro bayan an cire waɗannan bama-bamai din dole ne kowa ya tafi ba yi ibada ba a cikin wannan majami'an saboda tsoron kila wani kuma akwai wani kuma a gurin kenan
kamar yadda kika yi mana bayani an ce shi wannan mai gadin ne kawai ya ji rauni babu wani rahoto da aka samu daga baya kuma na cewa akwai wani daban wanda ya ji rauni ko makamancin wannan
yanzu dai ba wani labarin da na samu na cewa akwai wanda ya ji rauni banda shi wannan mai gadin sannan kuma yanayin da ake ciki dai saboda kasan tun makon jiya wancan Lahadi da bama-ban na suka tashi aka samu kashe-kashe jama'a suna cikin zulumi sannan kuma kowa na lura da inda yake shiga da kuma wanda yake hulɗa da shi sannan kuma su jama'an tsaro a kowane lokaci suna faɗakarwan cewa mutane su riƙa la'akari da duk wani take-taken da ba su fahimta ba sannan kuma abin da ba su gane ba su kai rahoto
to Allah Ubangiji ya ƙara karewa
amin na gode
mun gode sai da wayo kai jona
to ma da lalai kyauta a jihar Neja kotu ta fara bin bahasin ƙara da aka shigar kan takardun makaranta na wani zababban dan majalisar wakilai dan jam'iyyar APC ga wakilin VOA Mustapha Nasiru Batsari da cikakken bayani
a yanzu haka dai wata kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Neja na ci gaba da shari'ar zargin rashin takardun kammala karatu da ake yi wa dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar yankin Sula Jagorara Honorable Abubakar Lado na jam'iyyar APC dama dai injiniya Ahmad Mukhtar na jam'iyyar PDP ne ya garzaya kotun domin kalubalantar Abubakar Ladon akan takardunsa na shedar kammala karatun primary da na secondary barista Balatanko mai gaskiya na daya daga cikin lauyoyin injiniya Ahmad Mukhtar na jam'iyyar PDP ya ce suna da shedun gabatarwa a kotun domin tabbatar da gaskiyarsu
mun fara gabatar da shedu tun jiya kuma a yanzu nan mun gabatar da shedu guda uku yanzu a cikin shedun mu da muka bayar mun kawo malamai wanda suka koyar da shi a primary school da kuma ita headmistress na shi a nan primary school kenan sannan mun kawo shi principal na makarantar da yayi a Kwantagora shi ma mun gabatar da shi yau sannan mun kawo ita director na printing press wanda suka yi printing certificate da muke kalubalanta
barista wani kwarin guya kuke da shi na samun nasara
ba ma shakka ko kuma ba ma taba ba akan matsayin wannan tribuna mun san tribuna ne wanda take da aminci wanda yanda abubuwa ke faruwa tana kwatanta gaskiya tsakanin wanda ya kawo wannan ƙara wanda ya kawo wannan korafi da kuma wanda aka kawo ƙaran sa
to amma dan majalisar wakilan Abubakar Lado ya ci wannan yarfe ne kawai irin na siyasa
abin da nace wannan kalubalanta ba sabon abu bane a cikin siyasa saboda haka nan wannan kalubalantar namu da aka yi za mu fuskance ta kamar yadda muke yanzu a shari'a
amma sun kira shedu har da headmaster ka ta zo ta bada shaida a wurin
ta bada wadannan shaida
cewa bata sa hannu a takardar primaryin ka
wannan magana ce ta fadi idan ma ta sa hannu bata sa hannu ba ai za a gani a records
amma bayanai sun nuna cewa an taba kama ka da irin wannan laifin a siyasar baya kuma yanzu December 1 ne baka da wani shakku akan haka
ba gaskiya babu wanda ya taba kama ni da wannan kuma akwai wanda yake da shi to ka judgment din magani sai amma bitin kulli ce kawai saboda mun kada su suna ganin ba za mu iya ba mu da komai ba mu da gwamnati ba mu da kudi
yanzu baka da wani shakku akan wannan
shakku akan me ga certificate dina nan ga komai
na kwarai ne
tabbas na kwarai ne to ai ma an baka sani ba bari in ga ma wani abu a shekara ta 2007 da kai wancan shari'a ai babu maganan primary certificate a ciki wani abu ne kawai na shari'a wanda ake cewa technicality wanda ake amfani da shi aka soke ne a kujera.
A yanzu dai alƙalin kotun mai shari'a Olatunde Oshodi ya saka ranar 27 ga wannan wata domin shi Abubakar Lado ya gabatar da shaidunsa a gaban kotun. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla babban bankin Najeriya ta hannun wani kamfani mai suna AI Development Services yana horas da dubban yan gudun hijira kan yadda ake tsarawa da kuma gudanar da sana'o'i. Kwanakin baya na tattauna da jami'in da ke lura da wannan aikin horaswa a cikin sansanin yan gudun hijira na Damare da ke Yola.
Assalamu alaikum, suna na Idris Bawo Kuceri, ni ne director na gudanarwa na cibiyar koyar da kasuwanci na Arewa maso gabas wanda babban bankin Najeriya wato Central Bank suke daukan nauyi, wanda kamfanin mu AI Development Services Limited da ke da headquarters a Gusau Zamfara State ke aiwatarwa a wannan yanki na Arewa maso gabas.
Ina ma'anar horaswa da kuke gudanarwa ta kasuwanci a wannan sansani na yan gudun hijira?
Alhamdulillah, wannan horo da muke gabatarwa ya samo asali ne la'akari da yanayin da wannan al'ummomi suka samu kansu a kai, wanda su babban bankin Najeriya da suka fitar da wannan program an yi shi ne da zimmar koya ma 'yan Najeriya musamman a wannan yanki yadda ake yin kasuwanci a ilmance. Mutane da dama suna yin kasuwanci amma aƙidu da ya kamata a ce mutane sun sani, ko ilmuman da ya kamata a ce sun sani wanda zai taimaka musu su fara kuma su rike waɗannan kasuwanci nasu tare da bunƙasa kasuwanci din, zaka ga babu shi, mutanen mu da yawa ba su iya ba. In ka kalli irin bangaren aje bayanai, wani ba zai san yana kasuwancin dai ne amma bai iya fahimtar cewa shin kasuwancin nan na ci gaba ko kuwa ci baya yake. Sannan kuma culture na saving, wato tanadi, da yawan mutane zaka ga ba su iya sanin ya za su rinka yin tanadi ba dan gobe. Sannan kuma mutanen mu a wannan yanki sukan raina kasuwanci. Kasuwanci kuma abu ne wanda ya kamata a ce idan an fara shi kadan kadan a kwana a tashi kamar rayuwa ne gare shi, yana bunƙasa yau da kullum har inda zai zama shi ma ya zama babban kasuwanci. To duk waɗannan abubuwa da suke mutanen mu wannan fahimta ta rayuwa din yana daga cikin abubuwan da babban bankin Najeriya suka fitar cewa a yi mindset reorientation, a canza mutane tunaninsu akan irin waɗannan ɗabi'un da suke da su. Sannan an sa kuɗi naira 5,000 wanda bankin Najeriya ya sa a matsayin kuɗaɗen da kowane mutum yake so ya shiga cikin wannan horo din zai biya. To amma la'akari da cewa mutanen nan da suke yan gudun hijira ba su da halin da za su iya biyan waɗannan kuɗaɗe.
Wai shi wannan kuɗi naira 5,000 din nan kuɗin horaswa ne ko kuma kamar kuɗin ajiya ne in mutum yana so ya karbi ranci na gudanar da harkar kasuwanci?
A wannan kuɗi 5,000 kuɗi ne wanda ake biya kamin a fara horo, wanda kuɗi ne wanda su babban bankin Najeriya suka sa a matsayin kamar kuɗin shiga, wanda idan ka biya to za a shiga a yi maka horo, ba wai ajiya ba ne, ba a mayar maka da waɗannan 5,000 ɗin. Amma bayan an horar da kai an baka wannan training, akwai abin da muke ce ma internship, wato kamar sanin makaman aiki ne da ake tura ɗalibai ɗin su je su yi. Bayan sun kammala wannan kuma su haɗa kundinsu na kasuwancin da suke son za su yi. To da wannan wanda ake ce ma business plan, da wannan kundin ne za a gano a ina ne za a iya haɗa ka domin ka samu tallafi na bashi da za ka iya fara ainihin irin waɗannan kasuwanci. So kamfaninmu na AI Development Services la'akari da halin da suke ciki ya ɗauki ɗawainiyar biya mu mutane 500 wannan horo domin a gudanar musu da wannan training ɗin.
Wannan horo da kuke kuna yin shi ne kawai ma 'yan gudun hijira ko kuma akwai wasu mutanen ma daban, wato kuna iya koyar da kowa?
Kowa da kowa ne wannan training muke yi, kuma head office ɗin kamar yadda na faɗa yana a Maiduguri ne. Mun samu kamin yanayin ya zama haka daga jihar Bauchi an rinka tura mana ɗalibai wanda gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauki ɗawainiya, ta kai masu ta kai su a Maiduguri jihar Yobe sun kai mana daliban su mun masu training ita kanta jihar Borno mai masaukin wannan santa wanda ita su suke hosting din program din sun dauki dawainiyan mutane 1000 a shekarar da shekarun da suka wuce wanda su ma jihar Adama a shekarar da ta wuce sun gayyace mu inda suka dauki dawainiyan biya mu mutane 250 wanda mun masu training sannan akwai wasu mata kuma wanda aka koya mu bakery muka hada guya da su su ma aka koya musu wannan entrepreneurship development training ina jin siyar riyan kanawa
ayo cin kaiya babu gaba to ma da lakar a shaba da cewa ana tare ne da Sasha Hussein murya Amurka daga birnin Washington DC hal yanzu ga Grace Abdu da shirin ta na bishara
Basu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara Har yanzu shirin yana tare da Reverend Estefanus Manu na Tambari Baptist wani mai bishara dake amfani da baiwar da Allah ya yi masa wajen taimakon waɗanda ke fama da ciwo da jibinci kashi Reverend Estefanus ya bayyana yadda yake amfani da baiwar da Allah ya yi masa wajen taimakon kananan yara da ciwon innaye na ƙasa yayin da yake ƙara jaddada buƙatar yi wa yara rigakafi domin gudun shiga wannan hali
to a cikin dunya da nake yi baya dunya irin wacce akwai wasu cututtuka kamar su shan inna da suke da mutane to wannan ma mukan same su ne ta wurin gurgurcewa akwai ruwan da yake yi kamar ruwan kwai a cikin jikin mutum to idan muka gane cewa ya yawa ba mutum to sai kan na kasar da mutum to shi mukan idan zane kadan da wata garin magani sai mu manne masa kamar ana tsali haka to sai ya manu to idan jini ya zo sun hadu da wannan wurin to shine zai sha wannan ruwan din don Allah ya taimaka da dan wata ne kallan sai ya ga mutun ya warke
wato
idan mutun ya fara lazin a wajen a bangare guda
to wato nan da an lura cewa ya gurgunce aka kawo shi ko kuma a kowane mataki ana iya bashi magani ya miƙe
a wuri na idan na ci gaba da musu jinya in Allah ba mu sa'a sai ga nan da nan dai a jinyan da nake yi ban taba samun damuwa a bangaren su sosai har a ce wani da ya zo ya gagari warkewa har ya koma gida haka ba
to ina son ƙarin bayani a wannan wurin Reverend wato kamar yaron da ya kamu da ciwon inna aka tabbatar ya samu ciwon inna da zarar an lura da hakan ya kamata a kawo shi ko kuma kana nufin cewa ko da wani lokaci ya dauka da indai aka san aka gano ka aka zo akwai wani taimako da za su iya samu
idan
ko mutun ya manyanta
ina ya kama yaro
da dai ya kama yaro karamin yaro dai
yawa kaman karamin yaro ana kawo su ko yanzu ma ina da su yanzu haka idan sun kawo su kamar yadda na yi bayani da farko cewa za a yi musu dan fasa ne za a rika fasa wurin sai a tsara wurin da dan reza kadan kamar kofa uku haka sai a sa maganin kadan to maganin ne yana da zafi da zai shiga har cikin kashin da fatan da ya lalace daga karshen fatoti na kashi to in ya kai wurin to za a ga mutum ya fara kawo sauki sakena in yaro bai tafiya ba ma zai iya yin tafiya wani lokacin muka yi musu zanen a baya ne a daidai kwankwaso haka idan kafafun sun mutu ne to amma wani da yake wuya shine idan idon kafa na ƙasa bai fita ba to wannan ya zama tun daga haihuwa kenan idon kafa bai fita ba to za a yi kokari domin a haifar sa idon kafan ya fito to sannan a sa zanen ruwan da yake hana shi fitowa in ya shanye to idon kafa zai fita idon kafa ya fita shikenan mutum mai tafiya ko yaro karami ko babba ne
wato kai dai duk wani abin da ya shafi kashi wannan Allah ya baka baiwan abin da ya shafi kashi
Allah ya bani bai wannan ko mahaifina kafin ya bar duniya ma ya yi mamaki yadda abubuwan ke tafiya yanzu ko a gidanmu ma gaba ɗaya sun rasa inda ma na samu wannan baiwan to amma haka Allah ya bani domin lokacin da ake cewa wani gani ne daban to mun watsar da wannan ba a sani cewa wani abu hikima ne kawai da Allah ya aiko ma mutane ba to da Allah ya tashi aikowa kuma ya zama ma mutane abin mamaki. Ko mutum ya zo gida na sai ya zama yana mamaki abubuwan da Allah ya aiko a nuna.
To
Allah kuma shagwaje a wurin mutane suna tambaya cewa ai wannan abu sai wanda suke bokanci su suke yin wannan abubuwa wanda ya nuna cewa kana sihiri to ni dai ni ba zan ba mutum aya ba amma na san cewa Allah ya bayyana itatuwa suna da amfani a wurin mutane da yawa. Kuma Yesu Almasihu da ya zo duniya lokacin da yake warkaswa ya gamu da irin waɗannan sai ya kwatanta abubuwa misali wadda ta ya tofa yawo a ƙasa ya kwaba ya shafe ma idanun makabo ya ce masa kana gani ya ce ina gani amma duru-duru ya ce to ya sake taba da hannunsa sai ya warke. To kaga ban da Allah ba fa mutum yana da wuya yi waɗannan. To amma kwatancin da ya mana ya nuna mana cewa watakila idan kai mutum ne za ka zama mai kasawa to ga kwatanci da ya baka don Allah ya baka baiwan sanin waɗannan sai ka yi taimakon da shi kuma za ka ga Allah ya baka ya ci gaba da bude hanya kenan domin ka warkar da mutane. Ni dai wani lokaci na kan yi addu'a mutum ya samu sauki amma na fi ƙarfi ina yi addu'a ma zan haɗa da wancan ɗin ba mutum ce ka yarda cewa Allah ne ya halitta komai. To Allah na da iko ya warkar da mutum ko da hannu ka sa kamar yadda Kristi ya yi an baka ka sha ne a ruwa ka shafa ne ka yafa ne to duk dai in ka yi shi dai bisa ga ka'idar abin da mai shi ya ga maka cikin bangaskiyarka za ka warke. To haka ne na sa bangaskiyata.
Haka yake. To kafin mai sallama da Rabiran Estefanis za ku ji bayaninsa kan bambancin na ƙasar da ƙananan yara suke samu da illar ƙin rigakafin shan inna. Yanzu dai a madadin bakon namu Rabiran Estefanis Banu alheri ke cewa bari ƙaunar Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To ma da yanzu kuma ga sahabu Imam Ali ya sake komawa da labaran duniya amma wannan karon a takaice.
An shiga sabuwar yini a shawarwari da ake tsakanin manyan kasashen duniya shida masu ƙarfi da ƙasar Iran dangane da shirin nukiliyar ƙasar. Ana sa ran watakil a cimma yarjejeniya dangane da shawarwari da ake kuma zuwa gobe watakil a bayyana sakamakon shawarwari da ake yi a birnin Vienna. Shugabannin hukumomin kuɗi na ƙasashen Turai waɗanda suka nuna shakku sun yi ƙoƙarin cimma yarjejeniya yau Lahadi da ƙasar Girka kan sabon tsari da ƙasar ta gabatar suna masu bayyana shakkun cewa da wuya Girkan ta mutunta alƙawura da ta yi na rage kuɗaɗe da take kashewa da kuma ƙara haraji kan jama'ar ƙasar. Babban abin da ke hana ruwa gudua wannan shawarar shine rashin yadda, in ji ministan harkokin kuɗi na ƙasar Italiya Pier Carlo Padoan wanda ya bayyana haka daga inda ake shawarwarin a birnin Brussels. Ƙasar China ko sun tace ƴan ƙabilar Woyiga na ƙasar waɗanda musulmi ne da ƙasar Thailand ta saka su makon jiya yanzu suna kan hanyar zuwa Turkiya ko Syria da Iraki domin shiga ƙungiyar ISIS. Hukumomin ƙasar da suke Beijing sun kare matakin ta sakiyar mutanen a zaman martanin da ta bayar kan caccakar da ƙasashen duniya suka yi da suka hada da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi da suke rajin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka bayyana damuwa cewa ƴan ƙabilar na Wiga za su fuskanci mummunar cin zarafi idan aka sake mai da su ƙasar ta China. Daya daga cikin manyan ƙungiyoyin rajin kare ƴancin tsiraru ta Amurka ta kawo ƙarshen ƙauracewa jihar Carolina ta Kudu.
To madalla masu sauraro da takardun labarin da muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokacin sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokacin madadin sauran abokan aiki musamman ma sahabu wanda muka gabatar da wannan shiri tare da shi da wanda ya kula da ɗakin watsa shirye-shirye wato Yemi da kuma injiniyan mu wato Obajimi wato da kuma shi injiniyan mu Malam Moloko Suleiman Altarawali Ibrahim Alfahim da ke cewa huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.